رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وفي رواية يلعبون بحرابهم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سادوا وأن مسلاتي متار البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدنك أتكون ننقريم البركة نكنو أولا يمتي ناء سبر يو أكو قوات سفر هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دو إير إليه دو دار بإن دو أكو وأن دو كما يكي ريدي دا شاد قوات ترى بلادية تدو بيدا شرد دا wannan majalisi wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna At-Tajrid As-Sharih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih na Az-Zabidi rahimahullah ta'ala, wannan shine darasin mu na 192 wannan littafi, inda kuma ba mu gushi ba muna bayanin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, inda Imam Al-Bukhari da sauran malaman hadisi suka ruwaito daga Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat tachi ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ga manzo sallallahu alayhi wa alihi wasallam yawman wa tarana ala babi hujrati sai akan kofar daki na wal habashatu yal'abuna fil masjid mutanan habashi kuma suna wasa a cikin masallaci ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه النبي من زن الله صلى الله عليه وسلم كما ينا ستر تشيني دا ما يفنسا انظر الى لعبهم انا كلا وسنسو وفي روايه يلعبون بحرابهم او روايه تشي سنا وسا دا ما سنسو وانا حديثي من fara sharhinsa da muka faɗi abinda ya shafi wannan wasa da su waɗannan mutanen Habasha suke yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar Idi, kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna cewa a cikin ranar Idi ne suke wannan wasa. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tsaya ta bayansa tana kallon wasannin su har suka gama. To daga cikin irin hukunce hukunce da malamai suka fitar daga karkashin wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha, sun fitar da jawazu ta'allumir rami wa nahwihi fil masajid, cewa ya halatta a koyi harbi da makamancin harbi a cikin masallaci. Matukar dai matukar dai gin hakan ba zai cutar da wani ba a cikin wannan masallaci, kamar yadda a baya mun karanta hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da cewa duk wanda ya zo masallaci rike da wani makami musamman kibiya, to ya rike tsinanta domin kada ya cutar da wani wanda yake cikin masallacin ko wani wanda ya zo wucewa. Wannan ya gabata. To wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda take nunawa cewa waɗannan mutanen Habasha suna wasanninsu a cikin masallaci, yal'abuna bihirabihim, suna wasanninsu da ainihin masu a cikin masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai tsawatar musu ba, har ma ya barna na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tsaya tana kallon abin da suke yi. to wannan shine abin da yasa wasu malamai suke cewa wannan ya nuna kenan abin da ya shafi koyan harbi ko wani abu in an yi shi a cikin masallaci babu laifi matukar dai ba za a cutar da wani ba da yake cikin wannan masallacin idan ya zanto za a cutar da wani to wannan baya halatta al-auza'i ɗaya daga cikin malamai magabata yana cewa kana umar ibn abdul aziz yakrahu an-nisal bil ashiy faqila lahu lima qala li imarat al-masajid ya haramta wato yana haramta wasa da kibau da yamma aka tambaye shi saboda me yake hanawa sai saboda gudun wato saboda a bar mutane su raya masallatai wato lokacin da ya zanto mutane suna buƙatar masallaci to bai kamata a yi amfani da shi ba wajen koyar da wani abu da ya shafi harbi amma in ya zanto masallaci babu kowa a cikinsa wato ya zanto babu kowa a cikinsa ko ma an rufe shi wataƙila ko an daina sallah ko kuma ana yin sallah amma akwai wasu lokuta da yake zantowa masallacin babu kowa a cikinsa to wannan babu laifi idan an yi abin da ya shafi koyan harbi da wani abu ne wanda ya shafi shiri da tanadi da Allah ya umarci musulmi su yi wa iddu lahum mastata'tum min quwwa saboda haka lokacin da musulmi suka buƙaci su yi training a cikin masallaci to babu laifi amma da sharaɗin kai ya zanto zai cutar da wani shi yasa al-qadi iyad ɗaya daga cikin malaman mu na malikiya a cikin littafinsa ikmalul mu'lim ikmalul mu'lim yake cewa انما يمنع في المساجد من عمل الصنائع ما يخص نفعه احد الناس مما يكتسب به abinda aka hana ai a masallatai ya na sana'u shine sana'ar da wani ta shafa shi kadai ba abinda zai zama amfani ga kowa da kowa ba kaga abinda ya shafi koyar da harbi da koyar da fada da yaki wanda wani abu ne da zai shafi dukkan musulmi saboda wani abu ne na bawa al'umma kariya yace to amma abin da ya shafi wata sana'a da wani mutum ne kadai zai amfana ko wasu ɗaiɗai kun mutane ne za su amfana yace to wannan shi aka ce kada a yi shi a masallaci fala yuttakhadhu almasjidu majjaran ba halatta a mai da masallaci wato gurin kasuwanci yace fa amma in kanat lima yashmalu manfa'atu almuslimina fi dinihim amma in ya zanto abu ne da zai amfani musulmi a addininsu ce kamar koyan wato fada da takobi ko kuma abin da ya shafi gyaran makaman yaki na jihadi kuma abin da ba zai wato tozarta alfarman masallaci ba yace wannan fala ba asabihi babu laifi dan an yi wannan an yi sabani game da koyar da yara a cikin masallaci shin ya halatta ko bai halatta ba wasu suka ce babu komai in ya zanto yara ne waɗanda za su za a iya kula da su wasu suka ce a'a in ya zanto za su ɓata cikin masallaci to kada a ba su dama domin abin da duk zai kawo wato keta alfarman masallaci to yana da kyau a kiyaye masallaci daga wannan a nan akwai wata matsala akwai hadi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya hana musulmi ya ɗauki makamin ranar idi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana musulmi ya rike makami a ranar idi akwai hadisin da ya tabbata a cikin sahih bukhari na hadisin abdullahi dan umar hadisi ne da sa'id ibn jubair ya rawaito yace wata rana na kasance tare da abdullahi dan umar lokacin da wani wato ya ji masa rauni a kafarsa a diddigensa har ma diddigensa ya rike a jikin likkafar dokinsa sai da aka fito da shi wannan likkafar abinan diddigen nashi daga cikin likkafa ya ji rauni a ranar idi to a ranar lokacin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yana garin Makka bayan abin da ya faru na kashe Abdullahi ibn Zubair to a daidai lokacin in sojojinsa da mutanensa da suke ta kara kaina a cikin masallaci wani ya zo ya zungure shi da tsinin mashinsa a kafarsa har ya ji masa rauni to yana kwance ba shi da lafiya yana jinyar wannan ciwo sai Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi sai ya zo duba shi ya zo har gida ya duba shi sai yake tambayarsa لو نعلم من أصابك إنا ما زام سوّن دي يمك ونن لون واتو إنجي شي حجاج إنا ما من سوّنين يمك ونن لون سي ابن عمر يجي أنت أصبتني كيني كيمو ونن لون يجي وكيف تيا يزاك تنين يمك ونن لون سي يجي حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه karike makami a ranar da bai kamata a rike makami a cikin sa ba yana nufin shi da sojojin sa jama'a sa da barandan sa suna yawo da makami suna ta kai kawo suna ta kara kai na a cikin farfajiyar masallaci ta haka har aka ji masa wannan rauni yake cewa adkhalta as-silah al-haram wa lam yakun as-silah yudkhal al-haram ka shigo da makami har cikin haramin makka tare da cewa ba a yadda a shigo da makami cikin haramin makka ba amma kai ka shigo da mutananka to kusan wannan shine yayi sanadiyar mutuwar Abdullahi dan Umar kusan wannan kibiya abin wannan mashi da ya soke shi yana da dafi saboda da ya soke shi a kafa wannan dafin ya shiga ya ratsa cikin sa har ya mutu a shekara ta 74 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ma sun ce da gangan shi Hajjaj yasa aka yi masa wannan akwai wanda suka ce da gangan ne saboda shi Abdul Malik ibn Marwan ya aika wa shi Hajjaj cewa duk abinda zaka yi ka saba Abdullahi dan Umar wato duk wani abu in ya taso ka nemi shawara sa kuma duk abinda kika ka saba masa to wannan abin ya shige shi ya dame shi ya za a ce wani wanda ba wani abu ba a cikin gwamnati a ce kuma sai yana shawara da shi dan yana malami saboda haka shi ya bada wannan damar cewa ai masa irin wannan kisan mummukin wasu sun faɗi wannan cewa wasu kuma suka ce a ya masa inkari ne akan abin da yayi na kashe Abdullahi dan Zubair da kawo hari a lokacin da ya amfani da manjanik majaujawa dauke da wuta har ta kai aka rurrusa wani bangare na Kaaba to ya masa inkari akan wannan shi kuma abin ya dame shi cewa shi a wahada zai daga miliyarsa a kan sai gaya masa gaskiya alayi halin dai wannan shi ne sanadiyar rasuwar Abdullahi dan Umar to a shahid a nan shi ne faɗar Abdullahi dan Umar da cewa an hana ɗaukan makami a wannan ranar kaga kenan ba a yadda a ɗauki makami a ranar idi ba a ruwayar Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As wanda ya ruwaito daga babansa Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As yake cewa da khalal hajjaj ala ibn umar wa ana indahu hajjaj ya shigo wajen abdullahi dan umar ina wurin fa qala kayfa huwa ya tambaye shi yaya yake ji salih yace da sauki qala man asabaka wa yaji maka rauni qala asabani man amara bi haml as-silah fi yawmin la yahillu fihi hamluhu yani al-hajjaj yake cewa sai yace da shi wanda yayi umarni a dau makami a wannan ranar shine ya ji min wannan rauni domin yayi umarni a dauki makami a ranar da bai halatta a rike makami a cikin ta ba al-Hasan al-Basri kamar yadda yake cikin Sahih al-Bukhari yana cewa nuhu an yahmilu as-silah yawma eid illa an yakhafu aduwan an hana musulmi su dauki makami ranar sallah ranar idi sai dai idan suna jin tsoron wato abokan gaba sai dai idan suna jin tsoron abokan gaba za su iya kawo musu farmaki a kowane lokaci to babu laifi kamar yadda Allah ya ce fudhu hizrakum su zama a cikin shiri amma ba haka ba to baya halatta su yi wannan to annan a wannan hadisin kuma za mu ga wasu su kuma su dauki makamansu a ranar idi kuma suna wasa da shi to kaga kamar a zahiri akwai cin karo tsakanin wancan hani da kuma wannan abu da ya faru a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya hana su ba to Ibn Hajar yake cewa idan muka dubi kissar su waɗannan mutanen Habasha kissa ce wacce take da'iratun bainal ibahati wan nadf ala ma dalla hadith alaihi hadithuha kissa ce da take nuna abinda suka yi ko dai ya zama mubah an halatta musu yin haka ko ma annadu ana ma so su yi hakan in sun yi haka ma da lada bambancin ibaha da annad ibaha abinda ya halatta kai ko da ba a yi maganar lada a kansa ba annad kuma abinda idan kai kana da lada na cewa kai wani abu mai kyau to kissar abinda kissar da Nana Aisha ta bayar na wannan abu da suka yi tana nuna ko dai abinda suka yi mubah ne ko kuma abinda suka yi mandub ne wato dai shari'a ta amince da wannan shi kuma hadisin Abdullahi dan Umar cewa an hana a dauki makami a ranar sallah Ibn Hajar yace shi kuma da'irun ne bainal karahati wat tahrim shi kuma ko dai daukan makami a wannan ranar makaruhi ne ko kuma haramun ne hanin ko dai ya zama hani ne na karaha wato na karhanci ko kuma ya zama hari ne na haramci domin cewa fi yawmin la yahillu fihi an yuhmala fihi silah fi yawmin la yahillu fihi hamlu silah a ranar da bai halatta a rike makami a dauki makami a cikin ta ba to shine Ibn Hajar yake cewa to za mu iya hada waɗannan hadisai biyu kowanne mu duba makasudin sa yace makasudin a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha shine daukan makami domin wato domin training domin horo kamar yanda suka yi kaga anan ba daukan makami bane na kai ta yawo da shi tsakanin mutane wasu ne wanda suka killace kansu a wani guri guda suke wasa da makamin su domin su ƙara ba wa kansu wani horo na yadda za su sarrafa makamin su to wannan kaga wani wajahi ne daban ita kuwancin hanin hani ne ga wanda zai dauki makami kawai dan nuna ya isa saboda haka ba zai tabe shiga cikin ɗan uwansa face makamin sa yana jikin sa dan kada ma ko a kawo masa reni to shi yasa kaga wanda zai dauke shi shiga cikin mutane akwai yiwuwar ya ji ma wani rauni da shi akwai yiwuwar ya ji ma wani rauni da shi shi yasa aka hana musamman ma in ya zanto akwai cikowa inda zai shiga kamar ranar Idi rana ce da ake taruwa a yi sallah wacce a taro a yi wasu bukukuwa wasanni da sauransu sauraka shiga cikin cunkoso za ka iya cutar da wanda makamin da ke hannunka ko kuma shiga wasu hanyoyi waɗanda suke masu kunci marasa faɗi shi ma a nan za a iya samun ka cutar da wani to shi yasa kowane hadisi akwai mahallinsa hadisin Aisha yana nuna waɗanda za su riƙe makami a ranar saboda wani wato wata manufa ta horo wato horar da kansu ko wani abu irin wannan wancan kuma hadisi na hani shi kuma yana nufin wanda zai dauka yana yawo da shi ko yana shiga cikin jama'a wannan mas'alar kenan mas'ala ta gaba ita ce da suka ce a cikin wannan hadisi akwai jawazun nazari ila lahwil mubah halaccin mutum ya kalli wani wasanni wasu wato wani wasa wanda yake na halal wato ana wani wasan motsa jiki wanda halal ne babu wani abu na haram a cikinsa to ya halatta ja'iz ne ya halatta mutum ya zauna ya kalla saboda nan Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tsaya tana kallo har ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata wani ta gudunmawa sai da za ta kalle su ba tare da ta shiga damuwa ba to suka ce wannan yana nuna halaccin haka Abul Hasan ibn Battal cikin sharhin sai yake cewa amma tana yiwa tana yiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kalli wannan wasannin nasu da suke yi da kibau da masu li tadbuta sunna dan ta kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ta ruwaito yadda suke motsa jikinsu motsa jikinsu cikin kwarewa da dabara da iyawa ila man yati min abna'il muslimina ga waɗanda ƴaƴan musulmi da zasu zo nan gaba su ma su san wannan wato wannan shine maganar ibnu battal cewa tana yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya batta saboda ta kiyaye wannan sunnar wace sunna ta cewa ga wannan wasanni a cikin irin wannan lokacin ana yi annabi ya tabbatar sannan kuma ta bawa abin ƴaƴan musulmi labarin yadda ake yi wajen motsa jiki to anan nake cewa abin da ya shafi dabbus sunna kiyaye sunna wannan zai yi tun daga shi ma har ta kiroto hadisin da abin da ya faru wannan shine dabbus sunna abin ya faru gare ta kuma ta ruwaito mana ga shi har yanzu muna karantawa wanda a ƙarƙashin wannan kuma malamai sun cire hukunce-hukunce daban-daban kamar yadda gabata mun yi magana hukunce-hukunce da suka race da wannan da wasu hukunce-hukunce da za su zo saboda haka kaga akwai dabbus sunna amma maganar cewa danta ruwaito irin motsa jikinsu wanda ba zai yiwu ba tunda ba zai yiwu ta yi ruwayar motsa jikinsu ba sai in ta ma za ta yi a aikace wanda kuma wannan an sani ba aiki ne da mace ba kuma da ta yi din kuma da an ruwaito kaga babu wannan abinda dai kawai aka ruwaito mana ta ba da labarin ga abin da ya faru wanda kuma wannan shi ne ruwayar sunna din da kiyaye ta amma yadda suke motsa jikin ba wanda zai gaya maka ga yadda suke dan ba ta yi bayanin wannan ba kuma da mamba aikin ta bane a matsayin ta na mace ta yi tsalle tsalle har a ga irin tsalle tsallen da suke yi a ce ga yadda suke ga yadda suke a wani gurin Ibn Battal yake cewa wa fihi jawazu nazari nisa'i ila al-lahwi wal-layl a cikin wannan hadisin har ila yau akwai abin da yake nuna cewa mata suna iya kallon wasanni la siyama al-hadithatu sin musamman ma wacce take mai karancin shekaru kamar nana Aisha fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad azaraha li hadathati sinniha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata wato ya mata hanzari ya mata uzuri saboda karancin shekarunta haka nan shi ma al-qadhi iyad a cikin ikmalul mu'lim sharh sahih muslim yake cewa fihi jawazu nazari an-nisa'i ila fi'li ar-rijali mithl hadha wannan yana nuna halaccin mata za su iya kallon mazan da suke wasa irin wannan li'annahu innama yukrahu lahunna min an-nazari ila ar-rijali ma yukrahu lir-rijali fihinna min tahdiqin nazari li ta'ammul al-mahasin yace saboda abinda aka hana mata su kalla tattare da maza shine irin abinda aka hana maza su kalla tattare da mata shine su kura musu ido dan su ga inda kansu yake abinda zai iya haifar da sha'awa walintizaz bidalika ko yasa su rika jin dadi da wannan kallon to wannan shi aka hana amma in ba wannan ba to wannan hadisin yana nuna halacci haka nan yace saboda in ka duba malamai sun yi ittifaki akan cewa inda za a kai wata mace kotu ana neman shaida wanda zai bada shaida akan wannan mace cewa ita ce ko tayi sata ko tayi laifi kaza 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 za ya halatta a kawo namiji namijin nan ba zai iya bada shaida ba sai ya kalle ta ita kuma ma sai ta kalle shi to babu wanda kuma ya haramta kallon mace a irin haka ko ya haramta wa macen kallo a irin wannan domin kallo ne da niyyar ya bata ya bada shaida akan cewa eh wannan matar ita ce na ganta tayi kaza 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 ko wannan matar ita ce ake magana akan ta ko wannan matar kaza kaza ba zai iya bada shaida ba tare da ya ganta ba suka ce to wannan malamai sun yi ittifaki akan wannan to wani abin da al-qadhi iyad ya faɗa shine abin da Abu al-Abbas al-Qurtubi shi ma ya faɗa amma ya sanya kaidi wato ya sanya sharadi ce sharadin shine amnul fitna ya zanto ba za a samu wata fitina ta faru ba wato ba za a samu wata fitina daga wannan ba kuma wannan kaidi dole a sa shi dole ne a sa kaidin cewa in ya zanto babu wata fitina in aka bar mace ko mata suna kallon abin da maza suke yi na motsa jiki in ya zanto babu wata fitina to babu laifi wannan shine abin da shi Abu al-Abbas al-Qurtubi al-Maliki ke cewa fihi jawazu nazarin nisa'i ila al-ajanib min ar-rijali على مثل هذه الحال التي قد أمنت المفاسد والفتن بها يجي وانن ينا نجي وباب لي في أبرماتا سكالي أبن دمزا وانن دبا محرمان سوى سوني الأجانب وانن دبا محرمان سوى ما مزا سنا أولي با سكي إن يذنتو أن أمن شي باب وانا أبن زي فارو نبرنا كون فتنة أنا أكدو بي يدى مشهد يكي يدى أبن يفارو za ga cewa annabi na nan yana tsaye ita ma tana nan tana bayan sa har ma ya kare ta daga bayan sa tana kallon su su kuma suna cikin farfajiya ko cikin masallaci suna abubuwan su kaga wannan a yadda mashhad din yake babu yadda za a yi wani abu na fitina ya faru a irin haka to in ya zanto a irin wannan yanayi ne malamai suke cewa babu laifi Imam an-Nawawi ya kawo wani sharadi wanda sharadi ne mai dan wahala domin cewa yi ya halatta su takalle su amma ba takalli gangar jikin su ba yake cewa kawai takalli motsa jikin amma ba gangar jikin su ba yace wa fihi jawazu nazarin nisa'i ila rajul ila ra'ib ar-rijal min ghairi nazarin ila nafsi al-badan ce ya halatta mata su kalli wasannin maza ba tare da sun kalli gangar jikin ba to kaga ya za a yi a rabe kallon motsa jikin su da kuma gangar jikin su dai za su in dai motsa jikin su za a gani yadda za su jefa da yadda za su cafe da yadda za su kauce da yadda ai dole sai an kalli gangar jikin to sharadin Imam an-Nawawi ban gan shi ba sai dai idan yana nufin kallo na sha'awa to kaga wannan zai yiwu ba wai su daina kallon ganga jikin su ba a kasu tsaya suna kallon su kallo irin na sha'awa sannan Imam an-Nawawi ya ci gaba da fada cewa wa amma nazarul mar'ati ila wajhi ar-rajul al-ajnabi mace ta tsaya tana kallon fuskar wani mutumin da ba muharramin ta ba sai yace fa in kana bi shahwatin fa haramun bil ittifaq in kallon sha'awa take masa to wannan haramun ne babu kokonto wato babu jayayya babu sabani wa in kana bi ghairi shahwatin in kuma kallon da take masa ba na sha'awa bane wala makhafata fitnatin kuma ba a tsoron faruwar wata fitina yace fa fi jawazihi wajhani li ashabina malamanmu ina nufin malaman shafi'iyya muna akwai fuska biyu ko ra'ayi biyu game da wannan asahhu huma tahrimuhuma amma ra'ayi mafi inganci cikin biyun shine haramci saboda Allah ya ce wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna ka gaya wa mata mu'minai su kame ganin su yace kuma saboda fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya wa ummu salama da ummu habiba da yake gaya musu lokacin da ibn ummi maktum ya shigo gidan ibn ummi maktum makaho ne sai ya shigo sai ba su tashi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihtajiba anhu ku boye masa mana wato ku tashi daga inda yake sai suka ce innahu a'ma la yubsiruna ai makaho ne baya ganin mu sai ya ce afa'amu ya wani antuma to kuma makafin ne alaysa tubsiranihi ku ba suna ganin shi ba Nawawi yace wa huwa hadithun hasan wannan hadisi ne hasan rawahu tirmidhi wa ghayruhu tirmidhi da waninsa sun ruwaito shi wa qala huwa hadithun hasan yace kuma tirmidhi yace hadisi ne hasan wannan hadisin da ya kawo hadisin ummu salama da ummu habiba abu daud ya ruwaito shi tirmidhi ya ruwaito shi an-nasa'i a cikin sunan al-kubra haka ne imamu ahmad ibn hibban duk sun ruwaito shi amma hadisi ne mai rauni hadisi ne mai rauni a cikinsa akwai nabhan maula ummi salama nabhan maula ummi salama wanda kuma majhul ne ba a san shi ba ba a san matsayinsa ba imamu ahmad yana cewa rawa hadithaini ajibaini yana magana akan shi marwaicin wannan hadisi yace ya ruwaci hadisai biyu masu ban mamaki na farko yana nufin wannan hadisin da aka ce annabi ya ce wa Aisha da ummu salama da ummu habiba su tashi saboda abin nan ya shigo ce shine na farko na biyu kuma hadisin sai da yace idza kana li ihdakunna mukatif faltahtajib anhu idan dayar ku tana da bawan da ta dora masa kudin fansa to in ya shigo gida kai ya bari ta bari ya ganta wato ta yi masa hijabi to wannan shi ma hadisin sani hadisi ne wanda yake ba shirkiyo in aka duba irwaul ghalil na Sheikh Nasiruddin al-Albani lamba ta 1806 da kuma littafinsa ad-da'ifa lamba ta 5958 za a ga hadisin saboda ka hadisin da Imam an-Nawawi ya kawo dan hadisi ne mai rauni Imam an-Nawawi ya ce masu waccan magana sun ba da ansa iri biyu akan hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha yace amma mafi karfin ansoshin nan guda biyu da suka bayar shine annahu laysa fihi annaha nazarat ila wujuhihim wa abdanihim abinda hadisin ya nuna bai nuna cewa ta kalli fuskokin su ko gangunan jikin su ba wa inna ma nazarat la'ibahum wa hirabahum ta rika kallon wasan su ne da kuma kibau abinan masun su ce wala yalzamu min zalika ta'ammulu an-nazar ila al-badan wannan wa yana nuna cewa ta kalli gangan jikin su da gangan ba wa in waqa an-nazar bila qasd sarafathu fi al-hal in kuma har idan ta kai kan gangan jikin su to tana kaura kai to kaga duk wannan wani shaci fadi ne a ce na Aisha da take tsaye anan tana wasa kawai tana suna kallon wasanni da ainihin abin nan din su masun su da suke wasa da shi ba zai yi ba mutum yana rike da mashi yana wasa yana tsalle yana abin nan a ce kawai iya to ya za a karaba wasan da gangan jikinsa saboda kai maganar Nawawi ni ba san ta yadda zaka fahimce ta ba sai kuma ansa ta biyu wanda shi kansa ya ce wannan ansar ba ta kai wannan karfi ba ansar ita ce tana yiwuwa abinda ya faru da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ya faru ne kafin a saukar da ayar da take haramta mace ta tsaya tana kallon maza wato ayar ayar cikin suratul nun wa qul lil mu'minati yaghdhunna min absarihin cewa kafin wannan ayar ta sauka ne abin ya faru wato kamar a iya ci hadisa ta faru kafin hukuncin hana musu kallon maza kuma da hana maza kallon mata lokacin hadisa ta faru amma daga baya an hana kaga kenan ya dakatar da hukuncin wannan hadisi gaba daya ko kuma annaha kanat saghira qabla bulughiha a lokacin tana ikrama ne bata balaga ba falam takum mukallafatan ala qawli man yaqul inna lis-saghiri al-murahiq an-nazar ce to a lokacin tana karama saboda bata zama mukallafa bata zama wadda ta balaga ba aka dora mata hukunci hukunci na haram da halal saboda haka abinda tayi a lokacin baya da wani hukunci na haram da halal saboda karama ce Abu al-Hasan ibn al-Qattan Ali ibn Muhammad yana da wani littafi sunan shi Ihkamun Nazar fi Ahkamin Nazar bi Hasat al-Basar littafi ne da ya tattara hukunce hukuncen kallo da ido duk wani kallo da mutum zai yi mai hukuncin sa abinda ya tattara a littafin kenan a shafin sa na 438 yayi ta'aliki akan wannan ra'ayin nabi cewa watakila abin ya faru tana karama kuma kafin a saukar da ayar da take nuna haramci sai ya ce hadha alladhi wasafnahu manzi ibn abdul bar ibn abdul bar ɗaya daga cikin malaman mu na malikiya mai sharhin at-tabhid sharhin muwadda shi wannan shine abin da ya tsaya a kansa shine madogarar sa at-tabhid 19157 yayi wannan magana da shi na 12216 a tabar bashar awat ibn abdul bar abin da yake fada kenan sai shi abul hasan ibn al-qattan yace wannan maganar da suka yi tana buƙatar su kawo mana tarihi sanda abin ya faru domin ba za ka ce wannan ya riga wannan ba sai in kana da tarihi cewa ayar wato hadisa ta riga ayar amma da ka haka kawai ba za ka fada ba shi yasa ba a da'awar nasa kawai malami ya bushi iska ce an shafe abu kaza kaza ya shafe kaza dole in zaka tabbatar da nasu sai ka kawo tarihin da wancan abin ya faru tunda nasu na ƙarshe shi yake shafe na farko to sai ka tabbatar da cewa wannan shine na farko sannan wannan in baka samu wani abin da ya tabbatar da haka ba to ya zama da awaci kawai ya zama da awaci ta fatar baki wanda kuma waninka zai iya juya ta wani kuma sai ya zo ya ce maka wannan abu ya faru ne bayan saukar ayar ba kafin saukar ayar ba yadda kai kake da'awa shi ma haka ne da'awa to haka da'awarka ba za ta shige ba tashi ta dakata in an karbi taka to shi ma ba zai hana a karbi tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri nana Aisha tana shekara 6 kuma ya tare da ita tana shekara 9 kuma ya rasu ya bar duniya tana shekara 18 to saboda kaga a cikin wannan lokaci ba ka da ikon ka iya cewa ga wannan abu gashi san da ya faru ibnu al-qattan shi abin da yake rinjayarwa a cikin wannan maganganu shine haramun ne jinsi namiji ya kalli jinsin mace ko jinsin mace ta kalli jinsin namiji da niyyar sha'awa ko kuma wato ya halatta namiji ya kalli mace ko mace ta kalli namiji in ya zanto akwai sharadi biyu sharadi na farko ya zanto ba da niyyar sha'awa ba sharadi biyu kuma ya zama babu fitina ba a tsoron faruwar wata fitina a tsakaninsu tunda wani lokaci daga kallon in aka bar shi to kallon kuma zai iya yin jagoranci zuwa ga wani abin da ba shi ake da bukata ba nazaratun fa ibtisamatun fa kalamun fa kalamun fa mau'idun fa liqa'u daga an fara daga gani kallo ta kalle shi kalle ta fa ibtisamatun sai kuma yayi masa murmushi ta masa murmushi kaga an kara gaba kadan fa kalamun sai kuma ta masa magana ya mata magana fa mau'idun sai kuma ayi alkawari to ina za a haɗu ina za a haɗu fa liqa'un sai kuma haɗu kaga kuma abubuwa sun lalace to kaga abin ya faro daga matakin kallo ne to in akwai tsoron fitina to wannan kallon bai halatta ba فإذا قصد الناظر منهما إلى الجنس الآخر إن ده daga cikin su yana fi kallon dan uwansa da niyyar jin dadi ko kuma yaji tsoran aukuwar wata fitina to haramun ne wannan kallan in ya zanto yana yin shi da niyyar ya ji da ya ji yadda kansa dadi ko ita bacin ko shi namijin ko kuma ya zanto akwai tsoran faruwar fitina to wannan haramun ne ci gaba da irin wannan yayi hujja da hadisin al-Khasamiyya akwai hadisin al-Khasamiyya wanda yana cikin Sahih al-Bukhari afwan yana cikin Musnad Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi sun ruwaito shi hadisi ne sahihi hadisi ne dogo annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita haji lokacin da ya tsaya ya zango akwai wadda ta zo tana masa tambaya a cikin hadisin yana cewa wastaqbalathu jariyatun shabba min Khas'am sai ga wata budurwa yarinya budurwa daga kabila Khas'am ta zo ta tare annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai take cewa inna abi tana tsaye gaban sa babu niqabi a fuskarta babu niqabi a fuskarta sai take kallon mai sai take cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inna abi shaykhun kabir babana tsoho ne tukub kad afnada ya zama tsoho tukub ya kare ba zai iya fita ya tafi haji ba wa kad adrakathu faridatul lahi fil hajj gashi kuma Allah ya farlanta aikin haji ya hau kansa fa hal yujzi'u anhu an uaddi anhu shin zai iya yi wa in yi masa ita abinda sun take wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya lokacin annabi yana tare da sahabbansa Annabi yace na'am fa addi an abiki ki yi wa mahaifinki haji sai yake cewa a daidai lokacin akwai al-Fadl al-Fadl ibn Abbas al-Fadl ibn Abbas dan uwan Abdullah ibn Abbas lokacin shi ma matashi yana tsaye Annabi sai ya kama fuskarsa sai ya kautar da fuskarsa sai ta abin da ya tura fuskarsa haka shine sai al-Abbas shi mahaifin yara sai ce ya rasulullah lima lawaita unuq ibn ammika ya naga ka juye wuyan dan baffanka yana nufin shi kuma ce ya naga ka juye wuyan dana sai ce dan baffanka dan kusancin sa da shi sai ya ce da shi ra'aytu shabban wa shabatan falam amana ash-shaytan alayhim naga saurayi da budurwa sai ban amincewa shaidan a kansu ba saboda ya ga yadda yake ta kallanta duk da cewa ita ba ta bada mu da abin da ya kallanta shi ba ita tambaya take saboda haka sai ya ture fuskarsa to shine Ibn al-Qattan anan sai yake taliki yace to kaga wannan yayi daidai da abin da muka faɗa kuma karara yana nuna daidai abin da muka yi bayani anan yace akwai bangarori guda biyu akwai bangaren shi wannan saurayi al-Fadl ibn Abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane abin da ya gane wajen sa tare da shi tunda ya ga wace kila yadda ya kura mata ido da irin kallon da yake mata saboda haka annabi ya fahimci irin abin da yake tare da shi saboda haka sai ya juyar da kansa to kaga wannan juyar da kansa daidai yake da yace ka daina kallon ta a aikace a faɗa ke daidai yace kai ka kalle ta saboda haka sai ya nuna masa a aikace amma ita bangaren ita budurwar ita kuma ya kula da halin da take ciki ita a lokacin abin da ya dame ta shine ta yi fatawa a bata ansa saboda ba ta shi take ba bata ma san yana yi ba saboda kaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fuskance ta ya saurari tambayar ta bata ansa kallon da take yi ita kallo ne wanda yake bari babu wani abu tare da shi annabi bai ciwo wani abu tare da shi ba shi kuma wannan kallon da yake kallo ne wanda ya fahimci cewa akwai wani abu a ransa saboda haka sai ya hana shi amma bai hana ta ba ita to wannan shine abin da shi Ibn al-Qattan yake cewa to wannan shine hujjar mu da muka ce idan ya zanto babu abin nan ba kallo ne na sha'awa ba kuma babu tsoron fitina babu komai a cikin sa ce kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama bai hana ta bayyana kanta ba Albani Sheikh Nasiruddin Albani yayi hujja da wannan hadisi a bisa cewa sa niqabi ba wajibi bane sai idan akwai tsoron fitina saboda ita wannan budurwa gashi ta zo Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ta abin nan ba bai ce ta rufe fuskar ta ba saboda haka annabi da yaga yanayin da take ciki yanayi ne da babu wani abaranta sai bai hana ta ba sannan sai ya kawo wannan hadisi na Aisha wanda shi ma ya hujja da shi cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha tana kallon su kallo ne wanda yake normal kallo ne wanda yake adi babu wani abu tare da shi a tare da ita sai ya ce fa innaha bila raib ita Aisha ba shakka wa hashaha kuma Allah ya tsare ta lam turid siwa ru'yatal la'ib abinda kawai ta sa a gaba shine ta ga wasannin su wala hiya aidan khaifa kuma ba ta jin kanta ko ana ji mata wani tsoro fa kharaja kama qulna iqraruhu iyaha ala an-nazar wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya batta ta yi wannan kallo li adami tahaqquq ash-shartayn al-mani'ain saboda wadancin sharuɗa guda biyu da suke sawa a hana babu su anan babu kallo wanda yake na sha'awa kuma babu tsoron wata fitina saboda haka annabi ya batta ta yi wannan kallo wannan magana ta Abu al-Hasan ibn Qattan ta yi kama da maganar Sana'ani al-Amir al-Sana'ani a cikin Subul Salam irin wannan magana yayi kuma maganar sa sai ta zanto ta fi kusa da abin da zai dace da waki wanda zaka fi zai kama kai sosai abinda Sana'ani yake cewa wa amma nazaru Aisha ilaihim wahum yal'abuna wa hiya ajnabiyya amma ganin kallon da Aisha take yi wa waɗannan ƴan Habasha suna wasa gashi cewa ita ba muharrama su ba fa fihi dalalatu ala jawazi nazari almar'ati ila jumlati an-nas wannan ya nuna halaccin mace ta kalli wato dandazon jama'a ta kalli mutane waɗanda suke da dama ba mutum ɗaya tak ba duna tafsirin li afradihim ba ta tsaya tana ƙura ma wani guda ɗaya ido ba kamar yadda nake kallon gudun nan gaba ɗaya haka kallo ne wanda yake na jumlatin nas ya ce kama tanzuruhum idha kharajat lis salati fil masjid kamar in ta fito masallaci za ta fi sallah idan ta wuce maza ta wuce wasu a gindin mai shayi wasu a gindin tukuba wasu za ta wuce su kuma za ta gansu wannan ba shi ba abinda ba san da shari'a ta sa mata shamaki akan wannan kallon haka in an ta nemi izini ta zo sallah batta ta fito kuma an san cewa za ta iya cin karo in ta zo masallacin ma an tashi daga sallah ma za su fita su ma za su fita saboda haka za a ga juna to kaga amma kuma wannan gani ne wanda yake normal babu wani abin da ake tsoron zai faru a irin wannan gani yace to irin wannan shine wanda Aisha ta yi yace da shi kama tanzuruhum ila idha kharajat lis salati fil masjid wa inda al mulaqati fi turuqat kamar da take ganin su a matsayin su za ta masallaci ko kuma in ya zanto an hadu a hanya sannan daga Sheikh al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala shi ma kusan haka ya tabbatar kamar yanda Dr. Sa'id Ibn Ali al-Qahtani a cikin littafinsa al-Masajid mafhumun wa fada'il a ciki ya nakalto maganar Sheikh al-Imam Ibn Baz yake cewa hadha al-hadith yadullu ala anna nazar an-nisa'i fil jumlati la haraj fihi wannan hadisi yana nuna cewa maza su kalli mata ko mata su kalli maza a dunkule abin nan a hadadin su wannan babu komai a ciki kama yanzuru ar-rijalu fil asfari wal masajid kama yanzurna ar-rijalu fil asfari wal masajid kama yanda maza suke ganin su su ma haka suke ganin mata maza in an tafiye-tafiyen su ko kuma a masallaci fa nazaru al-am lil mashina wal musallina kallo na gaba daya masu zucewa da waɗanda suke sallah ko masu wasa la yadhurru wanda ba zai cutar ba li'annahu fil ghalibi la yakunu ma'a shahawa domin a fi sautari irin wannan kallo ba ya zantowa tare da sha'awa sautari irin wannan gani ba ya saukarantowa da tare da sha'awa to kusan wannan shine abin da ya faru da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha to waɗannan maganganun su sun fi kusa da abin da zaka iya fassara hadisin da shi cewa kallo ne wanda yake ba a kawo magana sha'awa dan an tsaya an kalli dandazon mutane ba a cewa akwai sha'awa sabanin kallon wani mutum guda ɗaya ko shi ya ware wata tana kallo ita kadai ko ita ware wata tana kallo shi kadai sannan wannan hadisi har ila yau ya kunshi kyakkyawar ɗabi'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da irin yadda yake kyautata mu'amalar sa ga iyalansa wanda zai sa kowane musulmi ya yi koyi da shi wajen kyautata halayyarsa da ɗabi'arsa ga iyalinsa domin ka dubi yadda take tsaye a bayansa da yadda shi kuma yake ba ta kariya domin ta samu ganin abin da take so ta gani a wannan lokaci wanda yana nuna karamci da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam duk girman sa duk matsayin sa duk darajar sa amma ya bawa matarsa wannan dama har ta tsaya a bayan sa har ta dora kafa kanta a cikin kafadar sa sai wani abu mujtama yana da tasiri malaminka tsaye matarsa ta tsaya ta dora kanta a jikin sa ka dinga surutu kenan ce rashin kunya da sauransu to amma su a can wani abu ne ai kana ma tafiya kana tafiya umara ma wanda ya tafi umara zai ga larabawa wani ya ruku ma hannun matarsa mu ka san wannan ba za mu yi ba saboda al'ada ba bace mu tana nesa yana nesa tana gaba yana saboda al'adun mutane daban-daban suke so su a gurin su wannan karrama mace ne girmamawa ne to ku kuma mutsa so a haka ba shi ne kawai bisa saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana tsaye saboda ita kuma bai ce maza maza to gani kalli kalli ki koma ki koma daki kuma bai gaya mata haka ba bal kana yukhalliha ala mawlatiha ya batta a tsanake tayi ta gaji ai shine a ƙarshen hadisin a wata riwaya take cewa faqduru qadra aljariyati alhadithati sin alharisati ala allaim ku kaddara gurgudan tsayuwar yarinya mai karamar shekaru mai san ganin wasa wato anan kamar tace ku tsaya ku ga yadda nake tsaye a lokacin dan wannan lokacin tana bada labari bayan ta manyanta ne tana bawa waɗanda suke sauraron ta labari yace a lokacin ku kaddara yadda zan dade a tsaye saboda ita yarinya ce lokacin karama mai karanan shekaru kuma tana so ta ga ana wasa saboda kaga za a dade to wannan yana nuna muku cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hakuri ya dubi yanayinta ya batta hasira ta gaji wannan dan ba dan ko dan ya nuna mata irin yadda yake kaunarta da kuma irin yadda yake sanya kyautata mata to wannan yana nuna irin ra'afa da rahma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta da ita da husnul khuluq kyawawan dabi'u da husnul mu'ashara wato kyakkyawar zamantakewar aure Allah cewa ashiruhunna bil ma'ruf wato ku yi zaman wato zaman aure da su ta hanyar da ta dace kuma amalce su ta hanyar da ta dace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa Aisha abinda sauran matansa ba za ka gaya musu saboda shekarunta abin nan kadan akan shekarun nan karanan shekaru gare ta akan sauran matan da ya aure su sun manyanta saboda abinda za ta so a yi na wasanni da tsalle-tsalle sauran duk ba za su ji a yi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam har tsere yake da ita yanzu ka shiga ka gama wanda yana tsere da matarsa sai ka cika da Allah kana zubar da shi yasa matan nan suke rena ku kuna ilimin wannan sai mutum ya shiga gargari to wani hadisi shi ne hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da kuma irin tattaunawar da malamai suka yi game da abubuwan da ya kunsa na hukunce-hukunce sani ba akwai lokaci saura minti uku hudu to kaga ba zai yi mu shiga hadisin Ka'ab ibn Malik shi kuma na rigimar bashi ce da sauransu saboda ko shi karatun hadisi ka shiga nan saboda karatunmu na gaba za mu ji maganar bashi da alƙalanci a masallaci da sauransu Allah ya sa mu dace sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh